sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Binta Esther ce tare da Ibrahim Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Laraba 31 ga watan Janairu. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a jamhuriyar Niger an yi musanyar wuta a tsakanin dogarawan fadar shugaban kasar da wasu sojojin da ake kyautata zaton masu yunkurin kifar da mulkin shugaba Isu Muhammadu ne. Ina tafa da ƙarin bayani. Sannan kuma za ku ji cewa a yayin da ya rage kwanaki biyu a yi sauyin mulki ga zababbiyar gwamnati a jamhuriyar Niger, 'yan kasar mazauna Najeriya da wasu 'yan Najeriya sun yi kiran samun zaman lafiya a kasar. Bayan haka za ku ji rahotonmu na musamman da kuma labaran wasanni. Amma yanzu dai bari Ibrahim ya fara mana da labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Gwamnatin jamhuriyar Niger ta ce ta rukushe wani yunkuri da wasu sojojin kasar suka yi na juyin mulki kwanaki biyu gabanin rantsar da sabon shugaban kasa. Wani gungun soji ne a wannan kasa ta Afirka ta Yamma ya yi yunkurin kwaci fadar shugaban kasa da ke yamai babban birnin kasar da daren jiya a wani yunkuri na hamɓarar da gwamnati, a cewar gwamnatin kasar. Wasu majiyoyin tsaro uku sun ce waɗanda suka yi yunkurin juyin mulkin sun zo ne daga wani filin jirgin saman yaƙi da ke kusa, kuma sun gudu bayan da dogarawan tsaron fadar shugaban kasa suka buɗe musu wuta sosai. An damƙe mutane da dama, kuma ana nan ana kan farautar wasu da ke da hannu a wannan al'amarin, a cewar wata takardar bayani daga mai magana da yawun gwamnati Abdulrahman Zakariya. Zakariya ya ƙara da cewa gwamnati ta yi Allah wadai da wannan aikin ci baya na wasu matsorata wanda aka yi da niyyar yin illa ga tsarin demokaradiyya da doka da oda da kasar mu ta himmanta akan su. Muna da ƙarin bayani bayan labaran duniya. Kamfanin harhaɗa magunguna na Pfizer ke Amurka ya ce rigakafin COVID-19 da ya ƙirƙiro tare da kamfanin harhaɗa magunguna na ƙasar Jamus BioNTech bai da haɗari ga yara 'yan shekaru 12 zuwa 15, kuma yana da inganci, wanda wannan wani gagarumin ci gaba ne wanda zai kai ga buɗe dukkanin makarantu a Amurka a wani lokaci a wannan shekarar. Kamfanonin biyu sun ba da sanarwa jiya Talata cewa wani gwajin da aka yi kan yara sama da 2,200 ya nuna cewa babu wani daga cikinsu da aka masa rigakafin da ya kamu da cutar ta COVID-19, saɓanin sauran rukunin inda aka samu yara 15 da suka kamu da cutar. Yanzu haka an amince da bayar da rigakafin ma dukkan mutane, kama daga masu shekaru 16. Chairman ɗin kamfanin Pfizer Albert Bola ya ce kamfanonin biyu za su buƙaci izinin gaggawa na amfani da rigakafin a Amurka cikin 'yan makonni masu zuwa, saboda a yi rigakafin ma yara daga masu shekaru 12 zuwa sama. A halin da ake ciki kuma, ƙasar Jamus ta takaita amfani da rigakafin COVID-19 na Oxford AstraZeneca ga mutane masu shekaru 60 zuwa sama, saboda fargabar yiwuwar yana haddasa daskarewar jini. Hukumomin lafiya na tarayya da na jihohi sun yi nuni da matsalar daskarewar jini da mutane kusan 40 suka samu yayin da suke yanke wannan shawarar jiya Talata, inda suka kuma ce mutane 9 sun mutu. Hukumar tantance kayan jinya ta kasar mai suna Cibiyar Paul Ehrlich ta ce in banda wasu mutane biyu, sauran mutanen da abin ya rutsa da su duk mata ne masu shekaru 20 zuwa 63. Wannan umarni da aka bayar na ƙasa baki ɗaya na zuwa ne bayan da tuni wasu ƙananan hukumomi, ciki har da Berlin da Munich da kuma jihohin Brandenburg da Rhine-Westphalia ta arewa, suka yanke shawarar takaita amfani da rigakafin na Oxford AstraZeneca ga waɗanda suka fi manyanta. Rudamin da aka samu a ƙasar Myanmar na iya janyo ƙaruwar muggan ƙwayoyi na Met da ake samu a yankin da ake kira Golden Triangle, a cewar hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da shiryayyun manyan laifuka a jiya Talata, ganin cewa mayakan ƙabilu za su buƙaci kuɗi cikin gaggawa don su samu sukunin jan daga a yankunan kan iyaka masu sarƙaƙiya waɗanda juyin mulkin da aka yi ya daɗa birkita su. Shugabannin ƙungiyoyi masu safarar muggan ƙwayoyi na haɗa kai da ƙungiyoyin 'yan tawaye a yankunan da ke kan iyaka da ƙasashen Laos, Thailand da kuma China, inda gwamnatin Myanmar ba ta iya tasiri. Wannan gagararren yankin na Golden Triangle da ya kunshi ƙasashen uku na wanzar da muggan ƙwayoyi a faɗin kudu maso gabashin Asiya. sukan baza muggan sinadaran afawa ciki har da wanda ake kira yaba ko mahaukacin magani da nau'ukan kwayar meth masu tsadar gaske a kasuwannin yankin da kudin su ya kai dala biliyan 70 a shekara guda. Manyan hafsoshin bangarori uku na sojin kasar Brazil sun mika takardun haɗin gwiwa na aje aiki jiya Talata bayan da shugaba Jair Bolsonaro ya canza ministan tsaro, wanda hakan ya janyo fargabar yiwuwar a yi gagarumin garin bawul a rundunar sojin kasar saboda cimma wani burin siyasa na shugaban kasar. Ma'aikatar tsaron kasar ce ta bayar da sanarwar aje aikin manyan sojojin, wanda ba taɓa yin hakan ba a kasar akalla tun bayan da gwamnatin mulkin soji ta kawo ƙarshe a kasar shekaru 36 da suka gabata. Kuma ma'aikatar tsaron ba ta yi wani ƙarin haske ba, ba a kuma bayyana waɗanda za su maye gurbin ba. To amma dai masu nazarin al'umma na bayyana fargabar yiwuwar shugaban kasar, wanda ke fama da matsin lamba, na ƙoƙari ne ya daɗa mai da sojojin kasar ƙarƙashin ikonsa. Tun daga shekara ta 1985 ba mu taɓa ganin shugaban ƙasa ya yi katsalandan a ɓangaren sojin ƙasar kamar haka ba, a cewar Carlos Melo, wani shehin malamin kimiyyar siyasa a jami'ar ENSPA da ke Sao Paulo. A ƙarshe, ganin irin ƙalubalen da take fuskanta wajen kula da yara ƙanana 'yan gudun hijira waɗanda suka ƙetare kan iyakar Amurka da Mexico, ma'aikatar harkokin lafiya da hidimar jama'a ta Amurka ta yi kira ga ma'aikata na sauran ma'aikatun gwamnatin tarayya da su taimaka wajen zuwa kan iyakar na wucin gadi. A yayin zaman masu taimakawa na wucin gadin na tsawon kwanaki 30 zuwa 120, ofishin kula da 'yan gudun hijira na ma'aikatar na son 'yan sa kansu taimaka wajen kula da yaran da nemo bayanai game da 'yan uwansu da ke cikin Amurka, saboda a miƙa su ga 'yan uwan nasu yayin da ake ci gaba da duba buƙatunsu na ƙaura. Yara ƙanana da jami'an shigi da ficin Amurka da kuma na tsaron kan iyaka suka tsare, akan tura su ne matsugunan da ma'aikatar ta samar har sai an samu mai kula da su. Ma'aikatar ta ce kashi 80 cikin 100 na yara na da 'yan uwa a Amurka, kuma wajen kashi 50 cikin 100 au iyayensu ne au waɗanda ke da wani hurumi na kula da su.
Kai da Ibrahim Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. To kamar yadda aka ji a farkon shirin, a jamhuriyar Niger an yi musayar wuta tsakanin dogarawar fadar shugaban kasar da wasu sojoji da ake kyautata zaton masu yunkurin kifar da mulkin shugaba Isu Muhammadu ne. To sai dai kawo yanzu babu wani cikakken bayani a game da wannan al'amari da ya wakana a yayin da ya rage kwanaki biyu a rantsar da Bazoum Mohamed na jam'iyyar mai mulki wanda ya lashe zaben 21 ga watan Disamba. Wakilin muryar Amurka da ke birnin Yamai Salamomin Barma ya aiko mana da rahoton.
Karar bindigogin da suka tada mazauna birnin Yamai daga barci kenan, bayan da wasu mutane dauke da manyan makamai masu aman wuta suka kai farmaki a kewayen fadar shugaban kasar Niger a wajejen karfe 3 na daren jiya Talata wayewar yau Laraba, a wani abin da ake kyautata zaton yunkurin juyin mulki ne. Wata mashiya ta ce wasu sojan sama a ƙarƙashin shugabancin wani kaftan da suka zo cikin motoci kimanin 5 ƙilar peacock dauke da manyan bindigogi ne suka yi yunkurin hamɓarar da shugaba Isu Muhammadu, lamarin da tuni masu kare demokradiyya suka yi tur da faruwarsa. Alhaji Mustafa Kadi Umani shine shugaban kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Kodaye.
A nemi a yi juyin mulki, muna Allah wadda da irin shi, yana kawo rabo Kano kuma yana kawo koma baya a cikin ƙasa. Demokrasi ce muke ginawa, ba wato mulkin kama karya ba. Mun shiga jerin demokrasi wanda ya kamata a iya cewa idan kana da wani guri za ka zuwa ka yi takara ta hanyar demokrasi, ka nemi ƙuri'a ka ci mulki.
Bayan gumurzu na tsawon mintoci kusan 30, dogarawan fadar shugaban kasa wato guard presidential sun yi nasarar murkushe wannan yunkuri, kuma tuni aka cafke wasu daga cikinsu yayin da wasu suka hadu da ajalinsu, ko da yake ba a bayyana adadinsu ba. Shugaban kungiyar matasa ta Motion Sirashi Isa na daga cikin masu bindigigin halin da ake ciki.
Cikin mintuka 'yan kaɗan sojan suka ɗauki matakan, aka kori waɗannan mutane sannan aka kama saura. Yanzu muna jiran bayanan da za su hutowa saboda a san suwa da suwa ne adda hannu dumu dumu. Shi Alhaji Mahmud Isu mai ci yanzu ya huto da sahin nan, inda ya je ya rantsar da mambobi na kotun koli sabibi waɗanda za su shiga saboda biyu sun yi rataya. Sannan kuma da marece yana da aniyar hita ya aje wani farege bisa ga wata biblioteka da za a yi don sunan tsohon mailmancin nan cewa da Bubu Hamma.
Kwace madafin iko da karfin bindiga ba wani bakon abu bane a jamhuriyar Nijar. To amma a yadda irin wannan yunkuri ke faruwa a yayin da ya rage kwanaki biyu kacal a rantsar da sabon zababban shugaban kasa wani abu ne da ke bukatar nazari mai zurfi, inji Alhaji Mustapha Kadi Ummani.
Demokrasi ba ta son wasa, tana son kuma haɗin kai na 'yan ƙasa. Tana son tsara doka a cikin ƙasa, tana son wato aikin gaskiya. Mu tsaya mu 'yan Nijar mu ce shin yaya ne za mu yi mu ɗauki matakin nan a shamburin Nijar mu kare ta? To kaka za a iya yi a ce yau muna cikin jamhuriya ta bakwai kuma a nemi kuma ayi wani kuma juyin mulki. Kenan 'yan siyasa yau babban nauyi yana bisa kansu. Mu kuma wakilan ƙungiyoyin har hula mu tsaya tsakaninmu da Allah mu gaya musu gaskiya. Son rai a maida shi baya, a yi aiki da yaya ne za mu yi wannan demokrasi kin tamu kowa ya ci umarninta.
A halin yanzu komai yana tafiya ba tare da wata matsala ba, to amma an tsaurara matakan tsaro a kewayen fadar shugaban kasa, yayin da a manyan titunan birnin Yamai ma haka aka girke jami'an tsaro, matakin da ake alakantawa da zanga-zangar da magoya bayan jam'iyyun adawa suka kuduri aniyar gudanarwa a yau Laraba 31 ga watan Maris a cigaba da watsi da sakamakon zabe. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Madalla a gaida Sule Barma da wannan rahoton. To yayin da ya rage kwanaki biyu a yi sauyin mulki ga zababbiyar gwamnati a jamhuriyar Niger, yan kasar mazauna Najeriya da wasu 'yan Najeriya sun yi kiran samun zaman lafiya a kasar da ke makwabtaka da Najeriya. Wakilin muryar Amurka da ke Lagos, Babangida Jibril, ya aiko mana da ƙarin bayani.
A yanda shugabannin 'yan adawa jamhuriyar Nijar suka sha alwashin ci gaba da gudanar da zanga-zangar lumana domin adawa da zaben Bazoum Mohamed a matsayin sabon shugaban kasa mai jiran gado wanda kuma za a rantsar da shi a ranar 2 ga watan Afrilu. 'Yan jamhuriyar Nijar mazauna Najeriya sun yi kira ga 'yan siyasar jamhuriyar Nijar da zauna lafiya bisa la'akari da halin rashin tsaro da ake fuskanta a jamhuriyar Nijar da kuma sauran kasashen makwabta. 'Yan Nijar mazauna birnin Lagos sun yi kira musamman ma dai ga shugaban 'yan adawa Muhammad Usman wanda a dacen ya taba zama shugaban kasa da ya maida takobi kube ya kuma karbi kiran da sabon zababben shugaban kasan Bazoum Mohamed ya yi mashi na haɗa kai domin ciyar da jamhuriyar Nijar gaba.
Eh mallam Adamu sunana daga Magariya. To mu dai yanzu gashi zaman da ake ciki yanzu ko ina ma dai gashi tashin hankali ya yi yawa, amma muna buƙatar yayi hakuri da magana zanga-zanga din nan. Muna neman bukatar zaman lafiya a Niger. Mu duk ga mu dai mu ne muke kasashen ƙetare muna zaune muna ga abin da ke faruwa da yake fakana dai a yanzu. To amma muna neman yayi hakuri da wannan zanga-zanga. Mu masu goyon baya su ba da haɗin kai insha Allah.
Ni ne Sufyanu Lawan Muhammad. Ni dai abin da nafi mafi alkhairi a ciki kawai wanda yake ya ci zabe gaskiya da gaskiya ba shi shine ya fi cancanta ni a gare ni. Wanda za a ba yanzu gaskiya ba shi ya ci zabe ba, amma gaskiya mafi cancanta ba shine ya ci zaben nan ba.
To 'yan Najeriya ma ba a basu a ba wajen tofa albarkacin bakunan su game da wannan zabe na jamhuriyar Niger wanda ake gab da sauyin gwamnati.
Gaskiya sunana Muhammadu Rabiu Kagara. Wannan zabe da aka yi a Niger ba mu ji daɗin shi ba, amma an zo an tauye an ce wai za a ɗauki wannan babazin a bashi. Gaskiya a nawa ra'ayi wallahi tallahi gaskiya ba mu ji daɗin wannan abu ba, ko ba gaskiya ba.
Suna Babasani. Ra'ayi na game da cece-kuce ga maganar zabe na Niger wato sun sa kabilanci a kai, domin shi Muhammadu Usman to shi ba hayan ga masa ba sau nawa wannan mai sauka yanzu sau nawa yana tsayawa yana faduwa. Wanda ya ci zabe shi ne Bazoum Mohamed. Yayi hakuri su 'yan Nijar masu kishin kasar Nijar ne su yi hakuri su gina kasar su ci gaba. Hayaniya ba ta su bace ba mu san Nijar da haka ba. Yanzu abin da za su yi su yi hakuri wata mai zuwa na shugaban kasa su bashi haɗin kai su samu zaman lafiya kasar su Nijar.
Tuni dai shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya sha alwashin ba da gudunmuwa da haɗin kai da sabuwar zababbiyar gwamnatin jamhuriyar ta Nijar wanda za a rantsar a ranar 2 ga watan gobe. Babangida Jibrin, muryar Amurka daga Najeriya.
To a gaida Babangida Jibrin da ya aiko mana da wannan rahoton. Masu sauraro yanzu kuma ga Mustapha Nasir Batsari da rahoto na musamman akan sana'ar shadda da yadudduka a Najeriya.
Sana'ar shadda da yadudduka tana daya daga cikin sana'o'in da yan arewacin Najeriya suka yi dumu-dumu a ciki domin kowane sashe kaje a Najeriya kudu arewa da yammacin ta zaka ga yan arewa suna sana'o'in yadi da shaddodi na tattauna da wasu masu saida shadda da yadodi a birnin Ibadan
sunana Muhammad Salisu mai yadi sabo Ibadan to ni dai fara sana'a ta yadi na kalla ina je zan shekara 37 ina yin ta
a garin Ibadan koko a wasu jihohi
a nan garin Ibadan farko ni sana'a ta kalmida nake daga Lagos ina kawo nan garin yau amma yanzu sana'a yadi nake yi
to ina hake samun wannan yadi ko kuma in ce yadi duka
yau to wannan yadi duka a da ina sayowa Kotono Kano ina kawo nan to amma yanzu abubuwan sun riga sun canja shine yanzu nan garin muke saye muna zuwa abba muna sayowa kuma muna kawo nan yauwa
yanzu ai ni kana sai da kamar yadi nawa ko kuma turmi nawa ko kuma kana ciniki nawa kamar na naira
yau wato ai akalla yanzu kasuwar dai gata nan sai hakuri ka san jama'a yanzu suna fama da matsalolin zamani kasuwar yanzu ba a wuce yanzu a sai da kamar turmi uku ba hudu biyar akalla kuma yanzu da ana samu har 1500 in tazo tana ci amma yanzu har 300 400 500 duka ana hakura da shi
riba ta ja da baya
riba ta ja da baya ba kamar da ba
to me yasa riba yadi ta ja da baya
eh abin da yasa ta ja da baya harkar kasuwancin ne abun ya canja yanzu mutane yawanci wasu ba ta yadi ake ba ta abun da za a ci ake
to yanzu cikin yadi dukkan da kake sai da wace kala kaga tafi kwarjini wajen jama'a
eh to yanzu annan yan kananan da muke yan sayarwa yan 3,000, 4,000, 5,000, 2,500 su aka fi saye
to ne irin manyan nan 15,000, 20,000
eh to sun fi wa'annan manyan saboda manyan ba kowa ke iya sayen su ba saboda kasan talakawa yanzu sun fi masu abun yawa kalla akwai kaman talaka yanzu kanana sai mutum a sai da turmi biyar wannan babu bai wuce a rana daya ko kwana biyu ma ai kwana uku ba a sai da turmi guda ba
bayan nan Ibadan a jihar Oyo ka taba sana'ar yadi a wata jiha ko wani gari
a ni ban taba yin ta ba sai nan jihar Oyo
akwai zargin cewa ku masu sai da yadi kuna dan tauye ma'auni wurin auna yadi marmakin ku auna 36 37 40 sai ku auna irin 32 31 ko 30
yawa to ai yallabo yanzu irin wannan duk wanda ya san ciwon kanshi ya san musulunci in yadi ya zo maka a haka bai cika ba gara ka sai da shi a rahin cika kai ka dauki asara amma wasu wanda addini bai ratsa so ba san wannan hukuncin ba suna iya cewa su ba za su yi asara ba dole sai sun sai da shi a yadda suka sayo kaga wannan ba fujiya bace
a shekarun da kai 37 kana sai da yadi ka dan taba tauye ma'auni
a ni gaskiya ban taba tauye ma'auni ba a yanzu haka ma akwai guntattakin da na bari wanda suke basu cika ba ni na barnawa haƙi na mai da shi gurin ubangiji na sai da shi a yadda nake sayarwa
to menene dadin wannan sana'a
ne dadin ta ita dai kam gaskiya in dai lafiya ne ba mutun ya saya bai biya ba ba ta da asara ita
to menene wahalar ta ko wuyar ta
eh wahalar ta wuyar ta kaman mu baka da jari amma wannan sana'a tana da rufin asiri ba abun da ya fita rufin asiri kana sana'o'i na talakawa
sunana Alhaji Ibrahim mai sayar da shadda a garin Ibadan a Kiyele
me baka sha'awa shiga wannan sana'a ta sai da shadda da yadi
mu sana'a yadi gare mu ya zan kaman mun gade ta ne dan ni kodan zo na samu kakana nayi kuma na koya gare shi ne
anan Ibadan
anan garin Ibadan tun lokacin muna sabo kai muna fudu jaka har mu dawo nan kasuwa kai mu dawo nan a Kiyele wannan sana'a ta mu ce ta zan kaman garo gare mu
ka taba koya ma wani wannan sana'a in ban da cikin yan uwa ko iyali
to gaskiya bakin gurgudu wannan sana'a wa da koya muna mu hagara mu ma muna son wasu tsakanin taya ko kanne wasu su gara gare mu dan bakin gurgudu akwai wa'anda ya zamin na sun zo na sun same mu ma mu kokkoya musu wa'annan sana'o'in saboda da aka koya mana mu haƙi muke son kowa ya koya domin su ma su koya ma wasu
kin iyalin ku banda kai akwai wani mai sana'ar yadi ko shadda
to gaskiya akwai kannai kuma akwai sauran yan uwa da suke sana'ar yadi saboda yawancin mu sana'ar yadi kamar garo ce gare mu dan yanzu ka zo akure duk wani mai sayar da yadi dan garin mu ne in ka zo na wanda wani mai sana'ar yadi dan garin mu ne nan ma cikin garin Ibadan ma yan kadan bincika duk wani mai sana'ar yadi dan garin mu yan ma kai ta kace kasan yamurai duk wani wanda kaga yana sana'ar yadi dan garin mu ne dan garin gigane ne dan haka sana'ar yadi mu garo ce gare mu ba wai shigen da mun kai ba
kana son ƴaƴanka su gaje ka ga wannan sana'a ta yadi
to sai nake son ƴaƴana su gare ni saboda ni na ta cikin ta abin ka ta ka shekara 30 kana yi tun baka da yaro ko guda har yanzu kana da yaro 10 sha wani abu me zai sa ba za ku da yaron kai same ka so sai nake son yara na wanda ni ma aka koya min ni ma na son in koya ma yara na daga ciki wasu ma su rika saboda mu ma wanda muka gada muna son mu a gare mu
ko shaddodi kamar irin na Kwatano irin na Togo ka har irin na Mali to kai cikin su waɗanne iri hake sai da
kin gurgudu shaddodi gaskiya muna da dan shaddodi muna sai da iri muna sai da duka abin da ya shahaya duka abba abin da shahaya duka waɗanda yake zakwa fina baito a bangaren Kwatano ko Kano duk muna sai da su dan yanzu muna da shadda wanda ya zamin na shadda muna sai da saka muna sai sayar da shedda MBTS sannan ya duka su kuma abin da ya shahara yarin wando ko materials kala kala dai muna da irin su abin da shahara kuma a tanhawa da take hitowa daga waje da kuma wanda ake kawo nan cikin gida dai bakin gurgudu duk muna da su nan ga wanda muke sayarwa
wannan sana'a yadi ko shedda tana biya ma bukata
bukatu kai sana'a shedda babu abin da zan ci babu abin da ban yi a cikin ta ba sana'a shedda dai nazo haji a cikin ta na gina gida a ciki kuma duka yawancin diyana a ciki ina cikin wannan sana'a ne a yanzu dan haka babu abin da zan ci game da yadi illa dai bakin biyan bukata na rayuwa Allah biyan bukata ta kuma daga ciki muna samun biyan bukata gaskiya
a cikin sana'ar shadda ko yadi ko wata kala ta musamman da jama'a suka fi mai da hankali wajen ta wajen sai
to gaskiya a halin yanzu ka san shi sana'ar yadi babu wata lawar ta shadda dadewa ana yayi dan ita shadda ko da an shigo gurin wani yadi ana yayi ne aje shi akai a koma yayin shadda saboda shi ne zamin na tun shekarar 30 ne ga ma mun kai muna sana'ar shadda babu lokacin da aka ci shadda an bura yayin ta sai dai an hagaji a koma wani kala amma dawo mata akai ya zan kamar atanhoci haka ita ma atanho ko a hito da wani lesi ko wani abu can daban duk aje su akai a dawo ma wa'annan da mun ka sani na da har yanzu na nan ana amfani da su sai dai model model ka san komai ana canza yanayin sa
sabon yanayi
sabon yanayi ana canzawa
wasu na ganin cewa ku masu sai da yadi ko shadda kuna dan yin mercisi wajen sai da yadi ko shadda domin wani bi sai ku sai da wadda ba original ba amma da din original
to ai ka san wani halin rayuwar mutane take kowane akan sana'a sai ki tsaya yayi gaskiya kuma akan sana'a sai ki algus to mu dai bakin gurgurun mu in dai mun ka zo da abu sai dai ka ce kayayyakin mu suna da tsada amma bakin gurgurun da mun ka so abu haka muka nuna ma shine ba ta ba mu ta nuna ma abin nan shine babban wani kun ba shi bane ai Allah da wannan abin da mun ka sayo sai dai abin da zamu sa a ciki zamu sa amma magana mu canza mai kala ko ku mu kara mai kudi mu ce wannan zaman babban yake ba zamu yi ba ai Allah da kun ba mai
baka taba sayar da shadda ba wanda ka kekewa amma da din wanda ba ta kekewa
wannan misali ai zuwa yake yi tun mai sana'a inda ta shadda ce shina ai zuwa ya so abu amma dai abu guda ne bazan yi ma ba kace min wai shaddan nan ba ta kodiya an ci ma ba ta kodiya akwai shaddodin da muke cewa su kodiya wanda yanzu rini ne kamar na gargajiya amma inda rini ne kamfani ko wani ya ce ma shadda ba ta kodiya gaskiya ce saboda akwai kalolin da ba za su kode kuma akwai kalolin da koda suke saboda yana da gariku wani idan ya sai kaya kayan nan yake ba fa da yawa gare shi kullun su yake sa wani kuma in sai kaya kila ga shekara sa biyu yake musu don haka ba zai zan dai ba haka mutum ce ma mutum shadda ba ta kodiya ce tunda ko hatin mutum in ta mutsa tana kodiya balle shadda
haka ma wani tella yayin magana a game da tawe mudu wajen sayar da yadi
Muhammadu Borniya
Malam ka tela ne
eh kai insha Allah
ka dade kana aikin tela
ah na dade insha Allah na kai shekara 20 insha Allah ina aikin tela
wadanne irin kaya kana dunka
insha Allah ko wadanne irin kaya
an taba so wani yadi daga masu sai da yadi aka kawo maka iska yadin nan bai cika ba
eh to sai ko in busa mistake wanda aka kawo abuna amma ba wanda ba su kawo kan eh ko irin wanda suke cewa suna sayarwa masu yadin wando suna cewa sai ya cika kaza wai na ana dan samu sai amma irin wanda za su yadi biyar kan wannan yanzu insha Allah duka ga kuni
amma irin yadin shadda da irin yadin ganin zamani mai ragaraga haka fa su ma suna cika ko ku ba sa cika
insha Allah wayannan duk suna cika
Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya
to madalla an gaishe ka Mustafa Nasir Batsari yanzu kuma ga shirin mu na gaba
wasanni a takaice
ta fada da kwandilanta da dan wasan baya na kasar Congo Radi Ovoka Okamba dan wasan zai ci gaba da takalli da tare da hasa har shekara ta 2024 Ovoka babu shakka abin kallo ne a wasan ligin din da yayi wa hasa kakan shekara ta 2020 na bana so 17 ya fito fage wa hasa inda ya zura kwallo a raga sau daya ya taimaka zura kwallaye har sau uku a raga Ashanti Gold Sporting Club da ke wasan ta Premier League din Ghana ta nada Roman Forza matsayin sabon coaching din clubin tsohon coaching din Bechin United ya iso kasar a ranar Lahadi don soma aikin sa da club da ke da matsuguni a Obuasi Roman Forza ya ce daraktan wasanni na Ash Gold ne na Nakwasi Dalentin ya sha kansa ya karbi aikin coaching din na kasan Faransa ya mai gurbin Milovan Cherkovic ne da yayi hannun riga da club a dalilin rashin koshin lafiyarsa kuma sai Asante Kotoko ta samu amincewar hukumar kwallon kafar kasar Ghana ta yi amfani da Lankley Stadium a matsayin gidanta a cikin abin da ya saura na zagaye na biyu na Premier League din Ghana Kotoko ne ta rubuta wa hukumar bukatar canza filin wasa wasa daga Accra Sports Stadium zuwa Lankley Sports Stadium. A cikin wani sako ta dandalin sada zumuncin club na Asanti Kotoko ta tabbatar da cewar za ta yi amfani da Lankley Stadium a matsayin gidansu a zagaye na biyu na ligin din Ghana. Shugaban kungiyar kwallon kafar ta Mayuf FC Wilfred Kuku Osaipama ya yi kira ga hukumar kwallon kafar Ghana ta shirya sosai wa gasan cin kofin Afirka na shekara ta 2021 in lallai suna sha'awar lashe kofin. Tun a 1982 da Black Stars take fafatakan lashe kofin karo na biyar, kasar Ghana ta samu cancantar shiga gasar karo na tara ne a jere bayan ta kasance kan gaba a rukunin C. Sau uku Ghana na kaiwa wasan ƙarshe na gasar tun 1982 da ta lashe kofin, amma ina sai ta gaza daukan kofin. Tsohon chairman committee managing blasters ya faɗa cewar hukumar ta yanzu na da aikin nakaltar yadda za a ciyo kofin ko ana ha maza ha mata. Dan wasan baya na Chelsea Abdulrahman Baba ya nuna cewar kasar haihuwar sa Ghana za ta yi bukin tsawon wata daya in har ta yi nasarar lashe gasan cin kofin Afirka na shekara ta 2020 da daya da za a yi a kasar Kamaru. Kasar Ghana da sau hudu tana zama zakara Afirka ta sake komawa hanyar fafatawa don cin kofin bayan ta samu cancantar shiga gasan. Black Stars dai ta kai ga wannan matsayi ne bayan da ta lallasa Sao Tome and Principe da ci 3-1. Da wannan muka iso ƙarshen labarin wasannin. Radwan Allah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To da wannan kuma muka zo ga labarai a takaice.
Gwamnatin Jamhuriyar Niger ta ce ta murƙushe wani yunkuri da wasu sojojin ƙasar suka yi na juyin mulki kwanaki biyu gabanin rantsar da sabon shugaban ƙasa. Wani gungun soji ne a wannan ƙasa ta Afirka ta Yamma ya yi yunkurin kwaci fadar shugaban ƙasa da ke yamai babban birnin ƙasar da daren jiya a wani yunkuri na hamɓarar da gwamnati. A cewar gwamnatin ƙasar, wasu majoyin tsaro uku sun ce waɗanda suka yi yunkurin juyin mulkin sun zo ne daga wani filin jirgin saman yaƙi da ke kusa, kuma sun gudu bayan da dogarawan tsaron fadar shugaban ƙasa suka buɗe musu wuta sosai. An damƙe mutane da dama, kuma ana nan ana kan farautar wasu da ke da hannu a wannan al'amarin, a cewar wata takardar bayani daga mai magana da yawun gwamnati Abdulrahman Zakariya. Kamfanin harhaɗa magunguna na Pfizer ke Amurka ya ce rigakafin COVID-19 da ya ƙirƙiro tare da kamfanin harhaɗa magunguna na ƙasar Jamus BioNTech bai da haɗari ga yara 'yan shekaru 12-15, kuma yana da inganci. Wanda wannan wani gagarumin ci gaba ne wanda zai kai ga buɗe dukkanin makarantu a Amurka a wani lokaci a wannan shekarar. Kamfanonin biyu sun ba da sanarwa jiya Talata cewa wani gwajin da aka yi kan yara sama da 2,200 ya nuna cewa babu wani daga cikinsu da aka masa rigakafin da ya kamu da cutar ta COVID-19, saɓanin sauran rukunin inda aka samu yara 15 da suka kamu da cutar. A halin da ake ciki kuma, ƙasar Jamus ta takaita amfani da rigakafin COVID-19 na Oxford AstraZeneca ga mutane masu shekaru 60 zuwa sama saboda fargabar yiwuwar yana haddasa daskarewar jini. Hukumomin lafiya na tarayya da na jihohi sun yi nuni da matsalar daskarewar jini da mutane kusan 40 suka samu yayin da suke yanke wannan shawarar jiya Talata, inda suka kuma ce mutane 9 sun mutu. Hukumar tantance kayan jinya ta ƙasar mai suna Cibiyar Paul Ehrlich ta ce in banda wasu mutane biyu, sauran mutanen da abin ya rutsa da su duk mata ne masu shekaru 20-63.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu, za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wasu sabbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Ibrahim Garba wanda ya taya ni gabatar da shirin, sai Julie Leathers Gresham wanda ta haɗa shirin da injiniyanmu na yau, ni ce taku Binta Estero da na shirya na kuma gabatar. Nake muku fatan alkhairi, ku kwana lafiya. Ma'assalam.